sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana da wannan hantsin na ranar 3 ga watan Janairun shekarar 2018 akan mitoci 17:25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokacin. Baba Yakuba Kiri ne tare da Sarfilu Hashim Guman. Muke farin cikin sake saduwa da ku da wannan hantsin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi kira ga shugabannin addinai da su yi wa mabiyansa wa'azi akan tsoron Allah da kuma riƙon amana musamman akan batutuwa da suka shafi rashawa da kuma ayyukan ta'addanci. Haka kuma muna da maimaicin shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed, akwai kuma sharhin jaridun ƙasar Kamaru da kuma sakonni da kuka aika mana, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkat hantsi ga cikakkun labaran duniya. Jiya Talata ne shugaban Amurka Donald Trump ya yaba wa masu zanga-zanga Iran, yana mai cewa daga ƙarshe sun ɗauki mataki akan gwamnatin Tehran maras adalci da gaskiya. Duk da cewa shugaban Iran ɗin ya zargi abokan gabar gwamnatin ƙasar da laifin tayar da mummunan zanga-zangar ƙin jinin gwamnati, Trump ya kafe a kafar Twitter cewa dukkan kuɗaɗen da tsohuwar gwamnatin shugaba Barack Obama ta bayi wa Iran a cikin wauta a matsayin wani bangare na yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta shekara 2015 wadda ta kayyade shirin nuclear Iran, kuɗaɗen sun tafi harkar ta'addanci da kuma aljihun wasu mutane ne kawai. Trump ya ce mutanen ƙasar ta Iran ba su da isasshen abinci, ga matsalar tashin farashi, ga kuma rashin ƴancin ɗan adam. Jakadiya Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta ce Amurka za ta nemi a kira taron gaggawa na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya domin tattauna zanga-zangar Iran wadda ta laƙuma aƙalla rayuka 21 cikin kwanaki 6.
Ƙasar Pakistan ta nuna rashin jin daɗinta ga zargi da shugaban Amurka Donald Trump ya yi mata a saƙon Twitter na shiga sabuwar shekara. Suna mai cewa ba za a ɗora laifin rashin nasara da aka yi a Afghanistan akan Pakistan ba. Ranar Litini ne Trump ya aika da saƙon Twitter da ke cewa Amurka ba ta samu komai banda ƙarya da yaudara daga maƙudan kuɗaɗe a cikin sakarci, wato ta baiwa Pakistan na tallafi na sama da dala Amurka biliyan 33 a cikin shekaru 15 wanda suka gabata domin yaƙi da ta'addanci. Trump ya ce suna baiwa 'yan ta'addar da muke farautar su a Afghanistan kariya, kuma sun daina taimaka mana, ba za mu ƙara ba. Don take wannan suka ta Trump ta janyo Allah wale da kuma martani daga 'yan siyasar Pakistan da masu sharhi. Hakan ne ma a daren ranar Litinin, ma'aikatan harkokin Pakistan ta kira jakadan Amurka na ƙasar don nuna rashin amincewa da kuma neman bayani akan zargi da shugaban ya masu. Jiya Talata kuma gwamnatin Pakistan ta mayar da martani a hukumance bayan wani taron gaggawa na kwamitin tsaron ƙasar da aka yi wanda ya haɗa hancin manyan jami'an soja da na fararen hula da kuma Prime Minister Shahid Hakan Abbas wanda shine ya jagoranci wannan taron da aka yi.
Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya waraba da ƙasashe 6 sabbin mambobin kwamitin waɗanda ba na dindindin ba. Sabbin shigar su ne ƙasashen Equatorial Guinea da Ivory Coast da Kuwait da Netherlands da Peru da kuma Poland. Waɗannan sabbin ƙasashe 6 dai ƙasashen babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya 193 ne suka zaɓe su don yin wa'adin shekaru 2 wanda zai ba su damar takarawa wajen warware batutuwan samar da zaman lafiya da tsaro a duniya. An ɗaga tutocin sabbin ƙasashen 6 a wajen ofishin wato kwamitin jiya Talata yayin da wani biki da aka shirya don yi musu marhabin. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya dai yana da ƙasashe 15 a kansa, 5 daga cikinsu wato China da Faransa da Rasha da Birtaniya da kuma Amurka duk suna da wakilcin dindindin kuma suna da ikon hawa kujeran naki kan duk wani abu da ba su amince da shi ba.
Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsananin sanyin da ake fama da shi a nan Amurka wanda aka ce ya halaka akalla mutane 9 a ƴan makonnin nan yana ci gaba da jefa mutane cikin mawuyacin hali kuma masana hasashen yanayi na cewa har yanzu ne ba a ga komai ba tukuna. Jiya Talata ne hukumar hasashen yanayi ta Amurka ta fitar da gargadin yanayi na sanyi mai kankara wanda ta ce zai afka har kan jihohi Amurka 40. Gargadin matsalancin sanyin za ta kasance har zuwa yau Laraba a jihohin da aka san su da yanayin zafi irin su Texas, Louisiana, Mississippi da kuma Alabama. Asibitoci a faɗin Amurka na samun ƙaruwar yawan mutane da ke neman kulawa na daga cututtuka masu alaƙa da sanyi.
Kotun tsarin mulkin ƙasar Moldova ta dakatar da shugaban ƙasa Igor Dodon daga aikinsa na wani ɗan lokaci saboda ƙin naɗa wasu ministoci 7 da bai yi ba. Kotun ta ce sau biyu shugaba Dodon yana ƙin naɗa ministocin wanda ya wuce damar da doka ta bashi na lokaci ɗaya. Prime Minister Pavel Filip mai ra'ayin ƙasashen yammaci shi ne ya gabatar da sunayen mutanen da aka so a naɗa ministocin, yayin da shugaba Dodon wanda ya fara'ayin aƙidojin Rasha ya ƙi ba da amincewarsa. Dodon ya kira hukuncin kotu na dakatar da shi a matsayin keta tsarin shari'a kuma abin nadama daga ƙasa mai tafarki, wato da ƙasa mai tafarkin demokaradiyya. Kotun tsarin mulkin ta ce Prime Minister ko kakakin majalisar dokokin Moldova ne za su naɗa ministocin yayin rashin shugaban a ƙasar.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da shugabannin Izala da Kadiriyya a fadarsa ta Aso Rock, inda shugaban ya kira gare su su yi wa'azi akan tsoron Allah da riƙon amana. Ga Nasiru Adamu Elikaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya buƙaci shugabannin addini su ƙara wayar da kan mabiya muhimmancin amana da hakan zai taimaka wajen kawar da bargurbi a gwamnati. Shugaban na magana ne lokacin da yake ganawa da shugabannin manyan ƙungiyoyin addinin ƙasar a lokuta daban-daban da suka hada da GBS da Kadiriyya. Ƙarin haske daga mai taimaka shugaban kan labaru Garba Shehu, shugaban Buhari ya buƙaci malaman su ci gaba da cusa tsoron Allah a zukatan al'umma, inda ita kuma gwamnati a nata ɓangare za ta ƙara tsayin daka ga kare rayuka da dukiyoyin al'ummar.
Boko Haram isolated attacks still occur.
Kamar yadda ya ambata jawabin sabuwar shekara kan nasarar murkushe ƴan ta'adda, in ka ɗebe ƴan tsiraru, shugaba Buhari ya nisanta addini daga kashe rai ba tare da haƙƙin shari'a ba. Da yake zantawa da manema labaru bayan ganawar, shugaban Jibril Sheikh Abdullahi Balalau ya ce ziyarar ta yi fa'ida ainihin ko malamai za su ci gaba da koyar da al'umma riƙon gaskiya da amana.
Wannan ziyara tattaunawa ne akan abubuwa da suka shafi zaman lafiyar ƙasa da cigaban ƙasa. Alhamdulillah mun tattauna kuma lafiya lau.
An samu labarin cewa kun dade farai da gaske da shi shugaban. Iya abubuwan da kuka tattauna kenan ko kun taɓo wasu lamura da mutane za su sani?
Abubuwan da muka tattauna ba sai jama'a sun sani ba. Duk lokacin da ka gana da shugaba akan waɗansu abubuwan da ya kamata ka ba da shawara ko tattaunawa ko ɗaukan mataki, kuma ba sai ka fito ka gaya wa duniya ga abin da aka yi ba. Iyaka dai mun yi wa shugaba addu'a da fatan alkhairi kamar yadda kullum muke mishi, muke addu'a Allah ya zauna da Najeriya lafiya, Allah kuma ya ƙara sanya albarka cikin jagorancinsa. Shugaba ne da alhamdulillahi al'umma sun sani ba wannan shi ne shiganmu na farko ba. Duk lokacin da muka ga akwai buƙatar tattaunawa akan waɗansu lamura da ba sai ya fito fili ba, to ya kamata a ce muna saduwa da shi lokaci zuwa lokaci. Kuma alhamdulillah kofarsa a buɗe take don karɓar shawarwari. Yayi murna da zuwan mu kuma mun same shi da ƙoshin lafiya da walwala alhamdulillah.
Sheikh Balalau ya ƙara da cewa Najeriya na buƙatar cigaba da addu'a don ɗorewar nasarorin zaman lafiya da ake samu. Yana mai cewa Allah ya haɗa musulmi da Kirista zama tare a Najeriya, don haka wajibi ne a cigaba da zaman lafiya da juna, kowa ya riƙa gudanar da ibadarsa ba tare da tsangwama ba. Cikin malaman da suka gana da shugaban akwai Dr. Jalo Jalingo, Sheikh Yakubu Musa Hassan Katsina da Sheikh Kabiru Haruna Gombe. Sheikh Karibullah Nasiru Kabara ya jagoranci tawagar Kadiriyya. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Sarki Ubangijina.
To madalla a gaida Nasiru Adamu Elikaya kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar da ke zuwa. Allah da fatar an shakata da wannan waƙar. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne a sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington yanzu ko karfe 2:12 na dare a nan Washington. Ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. A shekarar da ta shige ta 2017, filin ciki da gaskiya ya takali wasu batutuwa da dama na tauye haƙƙi da cin zarafi da nuna fin ƙarfi na ƙiri da muzu. An samu nasarar warware wasu daga cikin waɗannan batutuwa da muka kawo muku, wasu ana kan hanyar warware su, yayin da wasu har yanzu ba a yi komai a kansu ba, ko kuma dai an ƙi yin komai bisa zaton cewar watakila za mu gaji mu watsar da wannan batun. A farkon shekarar da ta shige din, batutuwan da muka fara da su guda hudu duk sun shafi batun filaye ne ko kuma gidajen jama'a da aka yi takaddama a kansu. Kamar wanda ya zargin cewar an kwace masa filaye karkashin gwamnatin Jafar Lawal Isa a Kaduna, aka kuma ki biyan sadiya, da wanda ya zargin cewar an kwace masa gidan gado da mahaifinsa ya bar masa a Abuja, da wanda shi ma ya yi zargin cewa an raba su da gidansu na gado a Bauchi, da kuma magadan da aka kwace musu fili da gida a Gwaram ta jihar Jigawa. Biyu daga cikin waɗannan batutuwan an warware su, kamar batun iyalan Kaila na Gwaram a jihar Jigawa, waɗanda gwamna Muhammad Badaru Abubakar da kansa ya ba da umarnin cewar a biya mutanen nan haƙƙinsu a bayan da ya ji labarin abin da ya faru, har ma da na makwabtansu da abin ya shafa.
To, a hira da kuka yi da su magadan nan, bayan an yi kuma alhamdulillah mai girma gwamna ya saurari wannan hira. Duk da dai al'amuran da suka faru ba a lokacin gwamnatin shi bane, a lokacin waccan gwamnati da ta shuɗe ne wanda abin ya faru kusan shekara uku kenan da wasu watanni ko hudu. So ya nemi mu je a tattaro file din wannan aiki da aka yi, kuma Allah cikin ikonsa mun samo dukkan bayanan da suke da alaka da wannan aiki. Mun gabatar mai ya karanta kuma ya gamsu da bayanan, wanda a take bayan ya gamsu da bayanan ya ba da umarnin a je a biya su, duk da ba shi ba ya ba da umarnin a je a biya su, kuma a ba shi hakurin a wannan lokaci da aka dauka da ba shi bane ya yi aiki. Bayan mun dawo office, mun shirya dukkan takardun da ya kamata a shirya don a biya su. Kuma mun biya already ma wasu daga cikin waɗanda suka abin ya shafa sun bugo waya sun yi godiya cewar kudin su ya abin nan. Amma dangane da magada su mun tattara kudin su an mika wa court check, kuma court ta ba mu takardar shedar mun ba da check wanda daga baya su za su nemi magada bayan kudi ya yi maturing a cikin account din su ciro kudi su zo su rarraba musu.
Alhaji Ilu, me zaka ce da kuka bincike wannan lamari kuka gano cewa magadan nan suna da gaskiya ya kuka ji a ranku a matsayin ku na waɗanda ke mulki a halin yanzu a jihar Jigawa?
Eto, ka san duk abin da aka ce an maka adalci ko kai wani adalci, inda ka san adalcin zaka ji dadi. To muna farin ciki da yadda suka zo suka gabatar da koken su, kuma gwamnati ta biya musu bukatar su akan lokaci.
Assalamu alaikum. Ni Idris Kaila, kamar yadda aka saba ji na tsawon kwanakin baya a sakamakon wani kes da ya faru tsakanin mu da tsohuwar gwamnatin jihar Jigawa. Na dawo wannan gidan muryar Amurka, gida mai albarka, domin na shaidawa duniya cewa gwamnatin jihar Jigawa ta sauke wannan nauyi, ma'ana ta biya wannan haƙƙi namu da muke ta kokarin muga cewar an biya mu tun a tsohuwar gwamnati da ta wuce. Kwarai da gaske ina mai amfani da wannan dama domin na ƙara mika godiyata ga wannan gwamnati mai albarka a dangata da abin da ta yi. Muna godiya a madadin dukkan al'umma da wannan abu ya shafa.
Haka ma batun Nura Suleiman da ya korafin gidan gadon su an warware shi bayan da Jarman Bauchi Alhaji Garba Muhammad Noma ya fitar da kuɗi kusan miliyan 1 daga aljihunsa. Aka hada ma Nura Suleiman da kannansa da wani daga cikin gidajen da suke gardama a kai aka basu.
Sunana Bala Abdullahi Mai Auduga, barayan Jarman Bauchi. Ina godiya ma Allah Subhanahu Wata'ala da Allah ya kawo mu wannan lokaci da aka samu wannan sulhu mai inganci. Lallai lokacin da naji program ɗinka wani lokaci can ba da ya shige hankali na ya tashi, kuma ban samu nutsuwa ba har sai da muka kawo rana irin ta yau. Domin ina cikin sanin cewar al'amura ne na shaidan ya taho, harka ce da ta shafe ni a zumunce, a mutunce da kuma a al'adance. Na farko dai shine shi mai girma Jarman Bauchi a babban wanmu ne, shi mai girma a marigayi Alhaji Sulaiman Taba shi ma babban wanmu ne. Wannan yaro Nuru kuma a wajen mu yana cikin manya-manyan ƴaƴanmu. Akwai zumunta mai ƙarfi na auratayya da ƴan uwantaka tsakaninmu. So wannan dalilin ya sa muka tashi muka yi iya bakin iyayenmu tare da taimakawa iyayen ƙasa. Muka tabbatar da cewar mun yi zaɓin wannan matsala. Muka gane cewar shi yaro Nuru ya ɗan yi aikin yaranta. Akwai abubuwa da yawa waɗanda bai fahimta ba ya aiwatar da su a cikin kuskure, wanda dole muka kira shi muka zauna da shi, kuma hakika kamar yadda kowa ya ambata ya gane kuskurensa, kuma hakika mun koma mun gyara abubuwa kuma sun gudana al'amura sun daidaita, kuma insha Allah za mu ci gaba da zumunci da tarayya da girmamawa. Kuma hakika mun godiya ta musamman ga duk wanda ya taimaka a cikin wannan hidima, musamman shi mai girma Jarman Bauchi da irin hakuri da juriyar da ya dauka akan wannan al'amari, da kuma mai girma mai martaba da iyayen ƙasa da kuma duk wanda suka taimaka, da kuma gidan Radio America da kai Abdul Hawu da jagororin wannan shiri. Allah Ubangiji ya saka da kai.
Sunana Alhaji Nurjin Suleiman. Abin da ke tafi da ni akwai program ɗin da muka yi da kai na ciki da gaskiya a yan wayan sautin nan baya, bisa matsalolin da ya taso akan rabon gadon da aka yi mana da kuma kritin da suka taso. To Allah cikin ikonsa, Allah ya kawo maslaha da sauki a cikin wannan al'amari, kuma an samu matuƙar gudunmawa na waɗansu mutane na musamman a cikin waɗannan al'amari, waɗanda da suke ciki da wanda ma ba sa ciki kwata-kwata. Ina godiya wa musamman sarkin yaƙin sarkin musulmi shugaban sarakuna na jihar Bauchi da masarautarsa mai martaba sarkin Bauchi Ruwan Suleiman Adamu, bisa ƙoƙari da haƙuri da ya yi bisa warwar wannan al'amari. Ina masa godiya, Allah ya saka masa alheri, Allah Ubangiji ya ja kwana kuma ya albarka wa masarautarsa.
A farkon shekarar ta 2017 ma mun samu kyakkyawan labari bayan da wani bawan Allah a Jos ya yi hannun roba kyauta ma mutumin nan da aka sare masa hannu wajen ƙoƙarin kashe shi a bayan da aka yi wa matarsa fyaɗe a jihar Bauchi. Abubakar Shu'aibu Abdullahi na garin Narkuta a kusa da Jos ya yi alkawarin yin hannu kyauta ma Dauda Adamu Muyangal, wanda wasu mutanen da suke matarsa fyaɗe suka sare masa hannu a lokacin da suke ƙoƙarin kashe shi. Alhamdulillahi an yi ma Dauda hannu kuma ya sanya, har ma shi da Abubakar Shu'aibu ɗin sun yi tattaki suka samu wakilinmu Abdul Wahab Muhammad a Bauchi.
Assalamu alaikum warahmatullahi masu sauraro barkamu da wannan lokaci. Ni Alhaji Abubakar Shehu Abdullahi Narkuta na tattaki ibar garin Bauchi don na yi Allah godiya na farko da ya bani damar cika alkawari da nayi na yi wa wannan bawan Allah da ya hada da wannan waƙi'a rashin hannunsa to Allah da ya taimake ni Allah cikin ikonsa alkawari na dauka yau na cika alkawari kuma ga hannuna bashi hannu saka mishi ma to dan haka ne wa yadaredon mulmuli Amurka godiya da fatan Allah ya kara musu taimako a cikin wannan abuwa da suke na zakulu abubuwan da wasu ma suke samun sanadin tafiya aljanna dan hakika wannan ni mutakar godiya da don Allah kenan sanadin wannan abu Allah kadai san adadin mutanen da suke min addu'a kuma hakika naga addu'ar sosai Allah ya kara musu basira Allah ya kara musu lafiya sai wannan shiri kuma da ake nan ciki da gaskiya to hakika Allah ya tabbatar da wannan kalma ya tabbata haka ne abun Allah saka alkhairi na gode
assalamu alaikum ni ne dada Adamu dai Umaru Soja da Usman suka sare mu hannu a Munyangal na yau lokacin akan su cuce ni su mai da ni mutumin gajeren mutum gajeren mutum ji ga damuwa ji ga walakanci irin na duniya su kuma su ji dadi a rayuwarsu to mun zo mu gode mu Amerika mu tabbatar mata cewa kuma hannu dai alkawarin da sai Alhaji Garba na Jos ya dauka da tausayin da ya tausa mu alkawari ya cika ya kawo ne a tabbatar da cewa alkawari ya cika kuma ni na zo da shi akan in gode masa Allah masa albarka tunda ba kudi na bashi ba bare sai a kudi ne mu ba ko naira na bashi ba kuma wannan gidan nan gidan rediyo muryan Amerika nan ba wai na bata kudi bane bare sai a tana mun aikin kudi ne ni dai sai nan in tabbatar mata da cewa abunda aka yi mun ne ya tabbatu
ko wasu manyan batutuwan da muka tabo a shekarar da ta shige waɗanda har yanzu muna kansu kuma wasu irin abubuwa ne za mu bi sawun su cikin wannan sabuwar shekara ta 2018 a kasance da mu a mako mai zuwa
to madalla a gaida Ibrahim Alfa Ahmad yanzu kuma ga kadan a cikin wato sharhin jaridun kasar Kabaru
Dawo fara sharhin jaridun namu ne da jaridan Kamarun Info an da tarwato mana cewar shugaban kasar Jamhuriyar Kamarun Mustapha Biya cikin jawabinsa da yi wa al'umman kasar a shugabar shekara 2018 din nan ya yaba wa jama'an tsaron kasar wajen irin kokari da suka yi musamman ma na dakile maharan Boko Haram a jihar Arewa mai nisa da kuma an da yanzu haka suke dauki badadi da yan awarin bangaren Ingilishin kasar yace yana da yakinin cewar jama'an tsaron za su yi maganin yan awaran sai kuma jaridan Cameroon Tribune an da ita ma ta labarta mana cewar uwar gidan shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Chantal Biya ta gudanar da wani biki na zaben sarauniyar kyau a kasar ta Kamaru wanda ta lashe gasar ita ce Miss Eme Caroline Seke wanda yanzu haka ita ce sarauniyar kyau na shekara 2018 din nan sai kuma jaridan Info Matin an da ita ma ta shaida mana cewar shugaban kasar Kamaru Biya ya umarci hukumar shari'a na kasar da ta saki Mr. Ganen wani marubucin tarihi ne wanda ya barazanar bindige shugaban kasar amma gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta haramta masa zama a kasar ta Kamaru kasancewar yana da takaddun kasashe guda biyu kasar Amurka da kasar ta Jamhuriyar Kamaru jaridan Nouvelle Expression kuma ta ce hukumar CONAC masu kwato kudaden gwamnatin kasar daga hannun barayin gwamnati ta mika rahoton ta na shekaran da ya gabata na irin badakalar da ake yi a hukumar ministan kwadago na kasar ta Kamaru sai jaridan Le Jour an da ita ma ta tsegunta mana cewar Gendarman kasar Jamhuriyar Kamaru guda daya ya bindige wata abokiyar aikin sa sannan kuma da wadansu mutane guda biyu a birnin Duwala kuma ya ari ta kare amma an danke shi a birnin Yaounde a unguwar Suwa anda yake zaune a dakin wata kawarsa yar jami'ar kasar ta Kamaru jaridan FBA kuma ta hango mana cewar ministan kudin kasar Jamhuriyar Kamaru Alamin Mai ya sanya waɗansu sabobin shingaye a baitin malin kasar na irin yanda yake ganin cewa ana neman a rinkusar da tattalin arzikin kasar ta Jamhuriyar Kamaru jaridan SAR kuma ta ce sanadiyar rikicin bangaren yan awaren Ingilishin kasar yanzu da gwamnatin kasar Kamaru ta dauki matasan bangaren sama da 1000 aiki a waɗansu kamfanuka na gwamnati. Jaridan Independent kuma ta kwarmata mana cewar shugaban limaman cocin Katolika na kasar Kamaru Kleda cikin jawabin sa da yi na ƙarshen wannan shekaran ya ce yana tunanin shudewar shugaban kasar Kamaru bayan sa kasar tana iya fadawa cikin rikici ko kuma rudani. Zamu kammala sharhin jaridan namu ne da jaridan Refer anda ita ma ta ce hukumar shari'a ta kasar Kamaru ta ce za ta canja sabon fiska a wannan shekara da muka shiga 2018 domin ganin cewa kasar za ta gudanar da zabubbuka daban-daban. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Kuma da Allah gaida Muhammad Awal Garba. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aika mana.
Assalamu alaikum. Da farko sunana Aminu Bishai daga Ringar Bace da kamar kuma ta Bani Jihar Taraba tare da Nigeria. Kamar yadda shekara ta 2017 ta kare tuka kuma shekara 2018 na zuwa, muna fatan dukkan rigingimu da suke faruwa a Najeriya walau na manoma da makiyaya walau na ta'addanci walau na ƙabilanci, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wannan gwamnati dama ta kawo ƙarshen wannan rigingimu a faɗin ƙasar mu Najeriya baki ɗaya da ma dukkan rigingimu da ke faruwa a faɗin duniya baki ɗaya.
Assalamu alaikum. Mai magana Hudu Muhammad Bello daga ƙaramar hukumar Donga jihar Taraba, shugaban rundunar adalci na jihar Taraba. Na kira da ƴan uwa mazauna yankin Borno da Kewai. Dokar da hukumar ta baya don inganta tsaro a wannan yankunansu kamata ya yi su ba da haɗin kai da goyon baya ɗari bisa ɗari. Don kuwa wannan abin da ake yi duk matakan da ake ɗauka don a kare rayukansu ne da dukiyoyinsu da mutuncinsu. To bai sauki a cewa ana wata ƙorafi daga ƙarfe 8 a ana sai da ci a ana kaza ana kaza. Idan ba zaman lafiya wa ma dai zai shafi, ko kuma wasu ɓangaren kasuwancin dare da ake yi. To kamata ya yi a yi biyayya ga hukuma don sun zo ne domin mu tabbatar da kare rayukanmu da dukiyoyinmu da mutuncinmu. To ya kamata mu ya dace mu ba su haɗin kai ɗari bisa ɗari.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Baffa Adama Rayfata daga ƙaramar hukumar Gombe nan jihar Adamawa Najeriya. Na gode wa gwamnan jihar Adamawa irin jawabai da ya yi na irin rikita-rikita da ake samu a yankin numan da ke jihar Adamawa na rikicin makiyaya da Fulani. Mun ji daɗi cewa an gayyato jami'an tsaro musamman Inspector General of Police da jami'ansa domin kama duk wanda ya laifi. To Allah ya sa ba giringirin ba ta yi mai.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
Jiya Talata ne shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa masu zanga-zangar Iran yana mai cewa daga ƙarshe sun ɗauki mataki akan gwamnatin Tehran maras adalci da gaskiya, duk kuwa da cewa shugaban Iran ɗin ya zargi abokan gabar gwamnatin ƙasar da laifin tayar da mummunan zanga-zangar ƙin jinin gwamnati. Kasar Pakistan ta nuna rashin jin daɗinta ga zargin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi mata a saƙonsa na sabuwar shekara ta Twitter. Yana mai cewa ba za a ɗaure laifin rashin nasarar da aka yi a Afghanistan akan Pakistan ba. Ranar Litinin ne Trump ya aika da saƙon Twitter da ke cewa Amurka ba ta samun komai banda ƙarya da yaudara daga maƙudan kuɗaɗen da a cikin sakarci ta baiwa Pakistan tallafin sama da dalar Amurka biliyan 33 a cikin shekaru 15 da suka gabata domin yaƙi da ta'addanci.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan hantsin. Sai kuma can da la'asariya za a ji wasu abokan aikinmu da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Sarfilu Hashim Gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shirin, sai kuma wanda ya shirya kuma ba da umarni Solomon Abu da injiniyan mu na wannan hantsin wato Jimmy Cook. Baba Yakubu mai kyari ne, ki sallama da ku. A huta lafiya.